أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka barkanmu da saduwa a wannan masallaci mai tara albarka don ci gaba da karatunmu na rijalun wa nisa'un haula rasul sallallahu alaihi wa sallama wallafa wa sa'ad yusuf abu aziz rahimahullah ta'ala wannan shine darasinmu na 61 a cikin karatun wannan littafin muna yau 24 ga watan rajab hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina 1444 wanda yi daidai da 15 ga watan biyu a kalandar bature 2022 muna cikin shakhsiyya ta 12 shine Barra'u bin Malik shahida 133 insha Allah Barra'u bin Malik shine wanda malami matashiya da qatala bi'atu nafsin min ash-shuja'at mubarazatan shine sahabin da ya kashe mazaje gwarazi daga cikin abuka adawa guda 100 kuma ba wai yaki ba haka cikin wannan ba yaki hutu na hutu mutum 100 ya kashe daga cikin abuka adawa shine wanda malam ya bayyana mana wane ne shi yake bayyana mana yake cewa ai kakka kai kanka nesa Barra'u bin Malik shine dan uwa ga wanda yayi ma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama khidima tsawon shekara 10 tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama shine Anas bin Malik shine yace maka akhu hadin nabi sallallahu alaihi wa sallama Anas bin Malik kuma yana ɗaya daga cikin mutanen da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mubay'a karkashin icci sune mutane wurin 1400 wanda suka dora hannayensu kan hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ubangiji yake mana bayani akan haƙƙin su innal ladina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim wa innan wanda suka yi maka mubay'a kan idan Usmani ya shiga idan Usmani bai dawo ba ana saran sun kashe Usmani to tabbas za mu shiga garin Makka biya kin su shine ubangiji ya lokacin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace wa zai mun mubay'a manzo Allah ya dora hannun shi na dama ya dora na biyu yace wannan mubay'a Usman ce kuma yace kowa yazo yayi mai mubay'a mutum 1400 suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubay'a ubangiji yace hannunsu hannun ubangiji ne a saman hannunsu a hannun da yake tare da hannun ubangiji tabbas da kai nasara tare da shi to Barra'u bin Malik yana daga cikin mutanen da suka yi wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mubay'a kalkashin icce kuma duk lokacin da zaka ji an zano magana ko an ambaci Barra'u bin Malik to ana ambata shi ne da sadaukantakar shi kasancewar mutum ne wanda idan an shiga fagen yaki din dai da shi to babu kariya gaba kurma ana sa ran za a samu abin da ake so kuma da kai abin da daga cikin manzo daga cikin irin fadala manqaba ta Barra'u bin Malik abinda Anas ya ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa yake cewa kam ash'asa agbara zidu maraini la ya'ba la yuqbahu lahu yace law aqsama allahi la abara yake cewa da yawa daga cikin mutane wanda zaka same shi gashi nan bursusu idan ka kalli tsarin yanayin shi da irin sutura shi zaka ce wani ba kowa bane ba yace to irin wannan mutanen wallahi da zai rantsi yace wa Allah kaza he ya kasance wallahi tallahi ubangiji sai ya tabbatar mai da abin da ran shi yake so
yake cewa daga cikin su minhumul barra'u bin malik daga cikin wannan mutanen da kai barra'u dan malik dan uwa ga Anas bin malik wannan magana ce hadisi ne wanda yake ingantacce Imam Tirmidhi ya hutar da shi tabbas manzon Allah ya hudu barra wannan magana kuma idan muka koma ma'arakatu a wannan tustur lokacin nan lokacin da aka ga aka rasa yaya za a yi a samu nasara tsawon wata 16 ko 18 wanda a tarihin yaki na musulmai ba a taba zabuwa ba aka kiwaye wani gano ba aka zauna tsawon wata 16 ana jira an gaza bude shi sai wannan yakin yakin ma'arakar tustur nan garin Faris za mu dan yi bayani akan shi idan muka zo gaba yake cewa lokacin nan sahabbai suka ce wai barra ba kai bane ba wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce ba law aqsama ala allahi da barra da zai rantsi da Allah ya ce kaza sai ya wakana wallahi Allah sai ya tabbatar da kaza yake cewa kware ba yace to Allah ka bude mana aka shiga aka kama kaya abdi ya gaza wannan suka sake tunatar da shi barra ka hudu wa ubangijinka ba kai bane ba wanda ubangiji yace idan ka rantsi shi ya biya maka bukatunka ba yace kware ku haka yace to ubangiji ya bude mana kuma a sanya mu mutu a ciki kuma sai gashi nan abin da yake nima din ya wannan idan aka ce wani law aqsama ala allahi la abarra da zai zo wannan abin yana kallon wannan kofa farati yace maka wannan kofa bakaci wallahi idan mun ku sai sun nuna muku bakaci saboda shi baya magana kuma a me da magana shi hannun wannan hannun abu baya yi ba shine daga cikin irin manqaba wanda barra bin malik ya samu karatunmu na baya mun yi bayani akan irin yakukuka irin jarunta wadda barra bin malik ya nuna a cikin yakukuka daga cikin karshen bayanin da muka yi shine ma'arakatul yamama yaki wanda aka yi na yamama wanda babban kawurin nan wanda ake ce musulmatul kazzab babban makaryacin nan wanda ya jagorance shi shi aka samu mutuwa wadda sarahatan a hadisin da Umar bin Khattab anna Abu Bakar wanda yake bayyana man na jam'ul Qur'an yake cewa lokacin da aka yi yakin Yamama an samu kusan mutum 70 daga cikin mahaddata al-Qur'ani wanda an shedawa nawa daga horkon Qur'ani zuwa karshen shi ya hargace shi wurin mutum 70 Allah ya yi mutukawa a cikin wannan yakin yaki ne wanda sosai musulmai sun yi asara a cikin shi amma dai alhamdulillah an samu nasara a cikin shi an yi da sada babban kawurin da yake ijtihadi lalle shi ma annabi ne kasancewar mun yi bayani can baya akan ma'arakatul yamama akan shi karan kanshi musulmatul kazzaba wanda tun lokacin yaudarar shi ta kai tun lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taso daga garin yamama garin su kauyen su ya zo gun manzo Allah tare da mutanen shi da ya shiga sai yake cewa manzo Allah ai zan maka mubaya'a amma dai ka muni alƙawari idan ka mutu ni ne bayanka a matsayin annabi kuma da ya huto ya tabbatar wa mutanen shi manzo Allah ya ce ni abu ne wanda babu wani annabi kuma bayana in kana imani kai imani ya huto ya bayyana wa mutanen shi ai ga abin da suka yi da manzo Allah da yake ai a sunan nashi ma da kai musailamatul kazzaba uban makaryata da ya huto ya bayyana musu ai sun yi bayan manzo Allah shine annabin da zai ci gaje shi yazo haka ya ja ya yaudari mutane duk da kasancewar daga cikin mutanen shi akwai wanda sun sani suke bayyanawa suka ce wallahi annabi na gaskiya shine Muhammad kuma ya rasu wannan namun na ƙarya ne amma dai mu ba kwarewa dan kabilar ku ba dan uwan mu baya ba kuma mafi yawa idan ka dauka irin wannan tashin hankalin da yake samuwa shine dangantaka wani ya ce a'a dan muna ɗan kabila guda mu ma kware wa namu baya ba kuma yana daga cikin ƙabi'a ta jahiliya wanda suke bayyanawa suke cewa unsur ahaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka alhalin yana wanda yake zalunta ko kuma ana zalunta shi in ya aka in dai dan uwa ne to wannan asabiyyar tilas ta shigo ta yi aiki dalilin shi suka bu wannan mutumin aka batar da mutane da yawa shine Abu Bakar ya tabbatar yace wallahi tallahi ba wani abin da manzo Allah zai dauki aniya ya aikata mu ce ba yi shi ba kuma wannan abin da manzo Allah ya dauka kasancewar lokacin mutuwar manzo Allah lokacin da ya kwanta jiya an shirye tawaga wanda za ta fara yakin Rumawa ita ce tawagar da take kalkashin Usama bin Zaid da ga masoyi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama kuma kasancewar shi Zaid din an kashe shi kisan gilla a nan kasashe na Rumawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk dan ya ƙara wa yakin karshe shi aka sanya dan shi yaro ne wanda bai huce shekara 18 ba a lokacin nan ba aka bashi jagorancin rundunar ta musulmai karkashin rundunar da kai Umar manzo Allah ya sanya su aka shirya aka yi list gashi nan waɗanda za su huta manzo Allah sun huta bayan gari manzo Allah ya kwanta rashin lafiya tsawon kwanaki 10 manzo Allah Allah ya cika aka dora Umar aka dora Abubakar a matsayin khalifa aka ce to ga yake cikin gida mutane sun zame sun ce ba sa ba da zakka ba kasancewar wa'ansu daga cikin sahabbai suna gani ba lalle bane ba a yaki wa'inda suka ki ba da zakka Abubakar ya ce wallahi tallahi da dide da baibayi ana bada shi zakka a matsayin a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka hada ni wallahi sai na yake su yace yaya za yi a raba zakka da sallah baya yiwa a raba su wanda yace baya bada ta ba yana mai kafurcewa akan lalle baya bada ba to tabbas shi ma ya zama to matsayin kawure kawun masalan da muka tattauna akan shi a karatun mu na umra kan wanda yake sallah yana mai kiyayya da ita a lokacin nan Abubakar ya shirya runduna wanda za su yaki waɗanda suka hana zakka har sai sun dawo sun bada ta da waɗanda suka yi ridda suka bar wannan addinin na musulunci kasancewa da yawa suna ganin a ai addinin na Muhammadu ne ko Muhammadu ya rasu shikenan addini ya kare ita kuma aya tana nan tabbatatta amma Muhammadun illa rasulun kad khalat min qablihi rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum Muhammad ba kowa bane ba illa manzo dan aike daga gurin ubangijin shi tabbas da kai manzanni wanda suka rigaye shi su ma mutuwa suka yi ba sama aka yi da su ba illa annabi Isa yace to idan Allah ya amshi kayan shi za ku brikita addinin nashi ku ce a'a za ku koma kan tsahin addinin ku ita ce ayar da Abubakar ya ja hannun Umar ya karanta bi yace wallahi tallahi da naji wannan ayar kai ka ce a lokacin nan ne aka saukar da ita kwata kwata radadi da magajin mutuwar manzon Allah ya sanya na manta ta a lokacin nan bi aka yi Abubakar ya shirya runduna wanda za ta yaki wanda suka yi ridda kuma da wanda suka hana zakka a lokacin nan ya ce wa Usama ka tahi ni bana iya warware abinda ubai abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ya aiwatar ba kasancewar an sanya shi ba an suna cewa to tunda manzo Allah ya mutu a nemi manin lattijo wanda ya san abin da yake a sanya shi ya jagoranci runduna an dai an sanya yaro dan 18 a lokacin nan Abubakar ya ce musu wallahi ku yi hatara da kawunan ta yaya manzon Allah ya zartar da umarni mu zo warware abin da manzo Allah ya zartar yace wannan runduna za ta yi yakin ta mu ma anan zamu yakin mu zamu yi kokarin mu gani duk wannan fannin da ta doso bayan mutuwar manzo Allah mu gani mun dakile ta a lokacin nan da yace wa Usama ina neman alhurma a gunka da ka bar mun Umar ya kasance mashawarci ne gani to haka ma'arakatul yamama yaki ne wanda sosai an samu zubar da jini a shine Umar ya shawarci Abubakar yace mai to gashi da irin matsalar da aka samu mutane 70 daga cikin maharbata alqur'ani wanda an sheda maharbata alqur'ani ne Allah ya mutsikawa idan aka sake ana muta yaki ana tahiya ana dawowa za a wayi gari ko a nemi maharbaci na alqur'ani a rasa da haka shawarar da nake baka shine a zo a gama wannan alqur'ani a wuri daya shine ayi mushaf Abubakar yace yaya zan yi in yi abinda ubangiji bin yi abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai ba a cikin rayuwar shi ba yake cewa Abubakar Umar bai gushi ba yana dawowa yana mimita mun wannan magana har sai da Allah ya wanke kirji na na fahimci abinda Umar yake nishi a lokacin da aka kirawo Zaid bin Sabit aka ce mai to ga babban aiki yace wallahi tallahi wannan aikin da aka dora mun yau ne shi yace ya da a kawo duwatsu a ringa bubbugawa kan kashi na yace ya yi mun sauki akan wannan aiki aiki ne mai yawi haka aka hada alqur'ani to muna magana akan ma'arakatul yamama ya yaki irin jarumta wanda Farrahu bin Azib yayi a wannan yakin shine lokacin da su kasanda ma tsari na kafurai su dama la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i judr shi ka guri duk inda yake ba ya yarda ba a zo a yi hutu na hutu ba ya sani idan aka yi hutu na hutu in ya aka yi sai yayi asara ga tsoro to lokacin da yaki yayi yaki sai suka tsere suka shiga cikin wata gona to nan gonar da suka shiga gona ce wadda take a shamakanci baya yuwa a ketara ta aka rasa ya za a yi musulmai suna wata su suna ci mi barra yayi sai ya ce musu to abinda nake so ku dora ni akan garkuwar ku garkuwar ta kasance kamar ita ce tsani kowa ya dora garkuwar shi rike a ƙasa idan kuka daga abu ne wanda zai ba da dama in ƙara tsaho ni ma in dira ya shiga cikin gonar idan na shiga ni kuma na muku alƙawari insha Allah zan bude muku ita shine cikin malai yake ce mana fi wayati annahu jalasa ala tursin fa qala irfa'uni bi rimahikum je zauna akan garkosu sai yace to a dora kasan garko kowa ya dora mashin shi kinan idan kun dora mashin ko kun daga kinan za a samu garko za ta yi sama ni kuma ina sama yake cewa falquni ilayhim sai ku je wa cikin wannan ganuwa wannan garkan yace farafu'uhu bi riwahin fa alqawhu min wara'il ha'iti sai suka daga shi suka je wa shi ta bayan wannan goda wannan garkan da suke ciki yake cewa fa adrakuhu qad qutila minhum ashara yace lokacin da suka bude lokacin da barra ya bude musu wannan goda sai gashi nan mutane goma da ja a kasa ya kashe su in ba namiji ba kai ka sani kai ɗelakkan ne a cikin dubunnai wanda suke cikin gonan nan kowa ya tafi ya samu mafaka a ciki kai ɗaya ka shiga ka ce ka buɗe shine malai ya bayyana mana intahatil ma'araka bi intisabil sahiqin lil muslimin sai gashi nan wannan budewar da yayi musulmai suka shiga aka zubi da shirin wa'annan abu ka adawa wannan makaryata sai gashi nan an samu nasara yace kuma waragama jihadul barra wa ta'rudihi lil makhatir lam yanala sharaf ash-shahada gashi nan ma'arakatul yamama ta zo irin jarumta wadda barra yayi dama shi a tsarin musulmi duk lokacin da ya huta yaki to yana kirdalin abu biyu ne dukkan su kuma daidai ne a wurin shi hal tarabbasu nabina illa ihda al-qasrayn wa nahnu natarabbasu bikum an yusibakum Allahu bi'adabin min indihi aw bi aydina fatarabbasu inna ma'akum mutarabbisun mu kulli idan muka huta bayan yaki abu biyu ne ɗayan biyu ne kyawawa wanda muke gurata shine in ma mu ci nasara akan ku mu samu ganima kuma musulunci ya daukaka ko kuma mu yi mutuwar shahada a wannan yakin su kuma su kafirai abu ɗaya ne mu muke kirdada a wurinsu shi shine mu lallasa musu azaba a nan duniya kuma su koma gobe kiyama su samu azaba wanda take azaba ce mai raɗaɗi a gun ubangijinsu lokacin nan irin jarumta da barra ya nuna Allah bai kaddara mu yi samun shahada ba a wannan yakin na yamma ba saboda ubangiji ya sanya ne kulli ajalin kitab kowa yana da lokaci wanda ubangiji ya riga ya kayyade mi a rayuwar shi kowa kuma baya wuce lokacin da ubangiji ya riga ya rubuta ne shine ubangiji yake bayyana mana idza jaa ajaluhum la yasta'khiruna sa'atan wala yastaqdimun idan ajali ya zo daidai da sabon guda baya yiwa a kara maka ko baya yiwa a jinkirta maka duk irin soyayyar ka tsankaninka da kai da ubangiji duk irin kiyayyar ka tsankaninka da kai da ubangiji baya yiwa a kara maka baya yiwa a rage maka an riga an rubuta maka tun lokacin da aka halicci alƙalami aka ce min ya rubuta akan lauhin mahfuz sai dai akwai wata mas'ala wanda ake cewa sadar da zumunci tana ƙarawa mutum daga cikin ajalinci wannan faɗa ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yusa lahu fi rizqihi wa yusa lahu fi ajalihi falyasil rahiba duk wanda yake so a ta dame daga cikin kwanakin shi a ta dame daga cikin arzikin shi to yi kokari ya ringa sadar da zumunta wannan wa'inda iyaye da kakanni suka bari abu kan waye kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake bayyanawa hatta da ƴan uwan iyali Allah ya sanya Allah mutukawa to kai kokari ka sadar da zumunta su kamar yadda manzon Allah yake yi idan ya ga ƴan uwa ko abikiya da Khadija yana haba ya tashi gaida ta idan yayi yanka yana dauka ya kai gidansu a Aisha take cewa wannan abin yana bata mata rai Allah ya shiga su Allah ya ƙara yarda da su to zamu tashi wannan gaba yake cewa wa ma hada tare da dukkan irin wannan jarumta wanda Barra bin Al-Azib ya ayyayi a rayuwar shi tun daga lokacin yakin Badar har zuwa wannan lokacin khilafa ta Abubakar yarda Allah shi tabbata a gare shi yace falaqad kana ala ilmin wa yaqinin bi anna Allah lam yuharribahu sharaf al-istishhada yake cewa Barra yana sani yana da yaqini tabbas Allah ba zai haramta ni ba girma na samun shahada a lokacin da ya huta fagen yaki shahada shi shine wani ya huta fagen yaki Allah ne cikawa wurin dauka kalmar la ilaha illallah ko kuma ruwa ya ci shi ko katanga ta fado mai dukkan su wa'annan ana kiran su da mutuwar shahada amma dai da yawa daga cikin maza zaka same su duk irin gugurmayar da suka yi Allah bai kaddara musu mutuwar shahada ba amma dai suna da yakinin tabbas ubangijin su zai ba su aljanna dalilin da ya sanya shine wadai shingon warwar lazina hajaru summa qutilu aw matu yarzuqannahumullahu rizqan hasana ko suka huta yaki suka huta yaki aka kashe su ko kuma suka mutu akan garan su to tabbas matukar sun yi hijira sun dauka kalmar la ilaha illallah ubangijin su zai arzuta su ga gidan aljanna kamar misalin Khalid duk irin yakin da aka yi tun lokacin yakin Uhud ana ta yi ana ta fafatawa lokacin yakin ya bayan gazwatul ahzab shekara ta dan Uhud ko Uhud Hunayn afwan tun lokacin yakin Hunayn har zuwa shekara ta 8 abin da yayi gaba tun lokacin nan Khalid ake ta gogormaya ake huta yaki tare da shi har lokacin Umar sai gashi nan yazo yana kan gado zai mutu yana bayyanawa babu wani gurbi babu wani wuri inda zaka iya dora ya tsaka a saman jikin shi face da kai tabo na daga kibiya ko kuma tabo na daga takobi amma dai gashi nan a kwance a saman gadon shi a gida ya mutu kace ba shiga aljanna sai dai kuma ita shahada matsayinta daban da irin mutuwa ta gida shi kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana bayyana mana man sa'ala Allah ash-shahada ballaghahu Allah manazil ash-shuhada duk wanda ya roki Allah so uku Allah datar da shi da mutuwa shahidai to Allah zai datar da shi zai isar da shi matsayin masabkayya ta wanda suke shahidai shi kuma duk wanda ya mutuwa shahada kamar yanda Ja'far yake bayyana mana lokacin da bayan da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayyana mana akan abin da Ja'far ya samu gurin da Ja'far yake yana nema ubangijin shi ya sake medo shi wannan rayuwar ya sake kashe shi mutuwar shahada irin tagoma shi irin jin dadi da ya samu irin abubuwa da ya gani da ya samu abu ubangijin shi duk wanda ya mutuwar shahada ubangijin zai sanya ran shi a cikin ran wani tsuntsu a cikin gidan aljanna a cikin wani tsuntsu a cikin gidan aljanna wanda tsuntsun nan zai ringa tashi yana yawo a cikin a saman itace na gidan aljanna da koramai da gidan aljanna ya ci daga itaciyar da yake so ya sha daga koramar da yake so har zuwa lokacin da za a tayar da bawon da alido mai ran shi ya shiga gidan aljanna Allah datar da mu shi kuma wannan manzo Allah ya bayyana mana duk wanda ya roki Allah Allah datar da shi da mutuwar shahada har su uku to Allah zai datar da shi da masabkayya ta wanda suke shahidai shine ne yake bayyana mana tabbas shi Barra ya sani saboda shi yana da yaqinin law aqsama alallahi la abarra yace ya sani yana da ilimi da tabbaci lalle Allah ba zai haramta mai mutuwa ba a fagen yaki ba yace fa Allah ta'ala la yukhayyibu raja'a man da'ahu saboda Allah baya tuzarta zaton wanda ya kirhe shi kuma wannan ubangiji yake bayyana mana ana inda zanni abdi bi ina nan inda bawa na yake zato da duk irin zaton da bawa yake yi wa ubangiji to tabbas a yanda yake zaton haka zai samu shi kuma bawa idan ya zaci alheri to tabbas zai samu alheri a gun ubangijin shi idan ya zaci abin da yake koma bayan haka to abin da zai girba kenan a gun ubangijin shi shine nan malam yake bayyana mana yake ce mana la yukhayyibu raja'a man da'ahu ubangiji madaukakin sarki baya tozar zaton wanda ya kiraye shi ga abin da kake so ka naje kuma ka hada sharuɗa na amsa addu'a tabbas ubangijinka zaya biya maka bukatunka zaya gartar da kai akan abin da kake so malai ya kawo mana asar na Anas yake cewa ana Anas bin Malik daga Anas dan Malik yake cewa dakhaltu ala al-barra na shigo gun barra wana sai wa huwa yataganna wa yurallimu qausahu yana ketawa al-gida nan sauti na daga mashin shi ko ta kobin shi yake cewa yurannin yana jujjuya shi yana wasa shi yace cewa fa qultu sai nake ce mai ila mata hada yace har zuwa yaushe ne ya kai barra qala sai yake ce mai atarani amutu ala firashi ya kai Anas shin kana zatan wai zan mutu a saman gado na wallahi laqarqataltu bid'an wa tis'in, yake cewa Anas na rantse maka da Allah na kashe daga cikin abukan adawa ka hore sama da mutum 70 musama da mutum 93 albida shi shine daga 1 zuwa 3 to 90 wa bida sama da mutum 93 wa inda na kashe to a wannan lokacin da yake mai wannan magana mutanen adadin mutanen da barra ya kashe 93 da yan kai shi kuma malam ya bayyana wannan wata shi ya shine jarumin da ya kashe mutum 100 huto na huto ba wai a cikin wannan ba wani ya soka kai ba ka zo ka idisa da shi a huto na huto mutum 100 yake cewa wata murul ayya kwanakai suna shudewa yau da gobe wayaduru qitalun anifun bainal muslimina wa farsa sai ga yaki nan zai kewaya tsakankanin musulmai da farisawa yace fi mawqati tustur a wani yaki wanda ake kiran shi mawqati tustur tustur wata magdi wata wani gari ne daga cikin manyan garin farisawa yana nan akan nahr karon har yanzu ruwan yana nan wanda bangaren ahwaz ga wanda ya san geography gurin ko kuma wanda ya san gurin yana wannan yana daga cikin tsahi-tsahin gariruwa na farisawa wanda suke daukar sa a gariruwa na tarihi a wannan lokacin kuma gari ne wanda da kwai manya-manyan garu a cikin shi kasancewa girman garin shi ya kawo musulmai suka jima basu bude ba wannan garin ba wannan yakin da ya sanya ko abin da ya sanya akai wannan yakin na Tustur shine gari ne wanda Hurmuzan al-Farisi wanda yake jagorantar shi shi kuma amma ka'ida ta musulmai da kwai tsari idan musulmai suka zo gari ko da horko za su aiko wasiƙar su dan aikin su kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ya aiko dan sako ya aiko wa Kisra da Kaisar yake ce musu aslim taslim yutika Allahu ajran hasana ajraka marratayn ka musulunta ka amuntu Allah baka ladan ka na guntan tsahi-tsauhan addinin ka kuma da ladan ka na musulunta da kai to a lokacin da aka turo abinda za a baka zabi ne ka musulunta idan baka musulunta ba to zan mu dora maka jizya wanda zaka ringa badawa idan baka bada ba to zan mu shirye runduna mu zo mu yake ka to wannan shi Hurmuzan lokacin da aka zo lokacin khilafa ta Umar tunda yakin Rumawa a lokacin Umar a lokacin nan ne ya dauki sunan shi kasancewar lokacin Abubakar wannan runduna wanda Usama bin Zaid ya jagoranta gariruwa ne na Larabawa wanda suke kalkashin Rumawa amma dai a yanzu ne gadangadan aka shiga lokacin khilafa ta Umar aka shiga yakin Rumawa gariruwa wanda farisawa ne a cikin su da aka tura mai sai amanna akan baya musulunta ba amma dai zai ringa bada jizya shekara uku a so uku ana zauwa amsar jizya yana cewa yake baya badawa shi kuma menene sakamakon wanda ya warware alkawari shine a yake shi a karo na uku da aka zo ya bada jizya yace a'a ba zai ya bada ba to a wannan lokacin nan ne Umar ya umurci rinduna da su dauka su kama hanya su tafi su yaki wannan kasa wadda take ta farisawa ko kuma wannan gari wanda ake ce mai Tusto a lokacin nan Umar sai ya sanya rinduna wadda ta huto daga garin Kufa ya sanya ta kalkashin Nu'man bin Mukrin rinduna ce wadda take nan garin Kufa ya umurce su da su kama hanya su yi wannan gari wanda yake garin Tusto garin Hurmuzan al-Farisi baya da haka ya sanya runduna guda biyu su ma su bi bayan wannan runduna ta Nu'man bin Mukrin ita ce runduna Suwaid bin Mukrin da Jarir bin Abdullahi al-Bajali wannan runduna guda uku su suka kama hanya wadda ta gabace su ita ce runduna a Nu'man bin Mukrin baya da shi kuma Usman wannan Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya sanya runduna guda biyu su bi bayan su saboda yaki ne da azo a gani za a yi kasancewar mutumin nan ya warware alkawari har su uku ana bibiyar shi ya sanya runduna wanda take rundunar Suhail bin Adi wanda ya bude manatika duka na jaziratul arab ya sanya rundunar shi ta kama hanya ta tahi kuma sannan ya sanya rundunar Sahal bin Adi da dan uwan shi Suhail bin Adi
wannan runduna guda biyu su ma suka kama hanya suka tahi diddan a samu a bude wannan runduna sai kash rundunar wannan ta farko da ta zo ita ta fara tsayawa a cikin gariruwa daga cikin gariruwan Farisawa ta ci wanda ta ci daga yaki sannan suka isa can suka hadu a nan garin Tostor tsawon wata guda 16 suka tsaya suka kewaye wannan alƙalƙashin rundunar da kai su Barra bin Azib da sauran manya-manyan sahabbai kuma da kai bayanin da suke tabbas da kai manya-manyan jagorori wanda idan an huto yaki da su to ba a sa ran rashin dacewa ana sa ran nasara tare da su to wayannan yakin yazo aka zo ana nema a bude wannan gari abu ya tatara tsawon wata 16 ana nan ana jira to a lokacin nan ne Umar yarda Allah shi tabbata a gare shi ya aiko wata runduna wadda take kalkashin Abu Musa al-Ash'ari kuma wannan runduna aslan ta kasance a nan garin Basra ita ce wadda ta taso ta zo a matsayin ranfor ta zo ta karawa wannan rundunoni guda biyar wanda suka zo suka kewaye wannan ko suka sanya wannan gano ko gari wanda yake na Tostor suka sanya shi kalkashin Ambarko to ana nan shine mallan zai zano mana irin jarumta wanda shi Barra bin Azib yayi yake cewa walam mashtaddal qital lokacin da yaki yayi tsanani gashi nan ana yi abu ya ƙaza an gaza cin magori yace wajala dal aada su kuma abukan aduwa sun jimiri sun samu jimiri sun kisu huto kuma sun kisu bada su sallama garin yace wa balagatil qulubul hanajir kuma zakata suka zo al hanajir suka zo makogoro ana nan kowa jira yake yi koyau ko gobe a samu nasara akan wannan yakin yake cewa qala ba'dul muslimina lil barra wa ansu daga cikin musulmai suka ce wa barra ya barra ya kai barra inna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama qala lalle manzon Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi ya ce innaka law aqsamta ala allah la abaraka lalle kai da zaka rantsi ga Allah yace wallahi Allah sai ya wanye ma sai ya kubutar da kai akan rantsuwar da kai kai suka ce fa aqsim ala allah dan haka ka rantsi da Allah sai mun samu nasara mana fa qala sai yace aqsamtu alayka ya rabb yace na rantsi da kai ya kai ubangiji lama manahtana ala aktafihim da ka dora mu akan kahudunsu shine ka bamu nasara mana akan wa'innan abuka adawa yace sumaltaqau ala qantaratis su a lokacin nan kurum musulmai sai suka ja gaba suka hadu akan wani pom al-qantara shine pom wanda yake tsagankanin su da su da wa'innan abukan adawa yake cewa fa auja'u fil muslimina sai suka jiwa musulmai jiki sosai suka ji musu raunuka sosai kasancewar abin bai dadi ba ka bayan da ake so ba fa qalu sai suka ce wa'innan wa'inda suka hadi wa barra ai manzo Allah ya ce law aqsamta ala allah la abaraka sai suka ce aqsim ya barra ala rabbik ya kai barra ka rantsi mana gaba da ka rantsi ga ubangijinka lalle ubangijinka sai ya baka nasara fa qala sai barra yace aqsamtu alayka ya rab lama manahtana aktafihim yace ubangiji na rantsi da kai ubangiji sai ka dora mu a saman kafadunsu idan wani ne sai ya ce a ai wani gatsi yake wa ubangiji shi kuma shi ya san irin daraja wanda gare shi a gun ubangijin shi da zai rantsi ubangijin shi da sai ya kubutar da shi akan rantsuwar da yayi yace wa alhaqtani bi nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kuma ubangiji na rantsi sai ka sadar da ni ga annabin mu manzo Allah mai tsira da aminci Allah shi tabbata a gare shi a lokacin nan aka shiga aka fara kurum sai ga barra ya dira ya shiga cikin wannan ganuwa a yakin yanda suke bayyanawa yanda ta malaman tarihi suke bayyanawa barra irin jarumtar da yayi lokacin da aka yi ma'arakatul yamama irin ta yi wuri ne mai tsaho sai aka sanya igiya kalaliba aka sanya majaujawa aka jewa igiya haka barra ya samu yana hawa har sai da wannan irin guga kujiya ta samu barra ita ce sanadiyar mutuwar shi a wannan yakin yanda suke bayyanawa Anas bin Malik shine wanda sun jeho wannan kujiya ta kama gadan bayan Anas suka ja shi daga sama. Barra yana kallon dan uwan shi ba ya iya hakura ba, ya kama wannan kugiyar sai da ya ciro dan uwan shi. Shi kuma suka tafi da shi. Yayi jarumta, iya jarumta har sai da aka samu nasara akan wannan yakin, kuma Ubangiji ya sadar da shi da annabin shi yayi mutuwar shahada. Wannan sune mazaje. Shi ne nan yake bayyana mana wala wa ala ardil ma'araka, akan wannan fage na wannan yakin, yace wa fi sahati sharaf, a cikin fage wanda yake na samun daukaka da girma, yace saqatal batalu shahidan, wannan jarumi ya hadi yana matsayin me, yana matsayin shahidi. Wa qad rawa al ardu bi dima'ihi az-zakiyya, kuma jini ya takuru ya ja, ko kasa ta sha wannan jinin wannan bawan Allah, jini wanda yake mai tsarki. Yace yafuhu minha shaza atyabu min al-misk, wannan jinin na barra yana nan yana kamshi kamshi sama da al-miski, yana fitar da iska, iskar da tahi al-miski kamshi. Wannan sune rijalun sadaqu ma ahadu Allah wa rasula, mazaje ne wanda suka gaskata alƙawarin da Ubangijinsu ya yi musu. Shi ne Ubangiji ya bayyana mana minal mu'minina rijalu, daga cikin mummunan ma da kwai mata maza da kwai mazaje. Wannan mazajen su sune wanda suka gaskata alƙawarin da Ubangijinsu ya musu. Shi shine ku ba da dukiyarku, ku ba da rayukanku, Ubangijinku za ya ba ku aljanna. Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allah yayi ciniki, yayi an yi saye da sayarwa, an yi kwantara tsakankanin mummunai nagari wanda suke mazaje, za su ba da dukiyarsu, su ba da rayukansu akan Ubangijinsu ya ba su aljanna. Shine yake bayyana mana yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtaluna, suna yaki dan daukar kalmar la ilaha illallah, a kashe su ko su kashe. Yace kuma wannan wa'adan alaihi haqqan fi tawrati wal injila, alƙawali ne wanda Ubangiji yayi, wai ba a cikin wannan alqur'anin kadai ba, a cikin at-taura da injila, duk wanda ya bada ran shi, ya bada dukiyar shi, tabbas Ubangiji ya mai alƙawarin shi, kuma za ya bashi gida aljanna. Allah datar da mu da shiga gida aljanna. Shine yake bayyana mana, yake cewa gashi nan wannan bawan Allah ya mutu mutuwa ta shahada, mutuwar da shi yake so wa kanshi ya mutu, gashi nan ya mutu, jinin shi ya takulu, ko kasa ta sha jini wanda yake mai tsarki, wanda kamshin shi yayi kamshin almiski. Yace wa nalal mushtaqu ma tamannahu, yace me bege ya samu abinda yake gurata a rayuwar shi. Ai can baya ya hadi wa dan uwan shi Anas, lalle kana tunanin wai zan mutu akan gadona? A'a, ina da ilimi, ina da yaqinin Ubangiji ba ya kashe ni a saman gadona ba, zai amshi raina a matsayin shahidi a fagen yaki. Shi ne nan malam ya bayyana mana, lalle mai fege ya samu abinda ran shi take gurata. Shi ne yace cewa wa zaharat asaru sa'adatu ala mahyahu, gurabe na daga jin daɗi yace sun bayyana a cikin rayuwar shi. Gashi nan irin abubuwa da yayi, abubuwan da yayi, shi yake da riba ko asara, riba yace ko asara yayi, ya samu riba. Yake cewa wa fi wujdanihi yara sada ayatullah ta'ala, a samu shi ko a cikin al'amarin shi wannan bawan Allah, yace zaka samu tabbas abinda Ubangiji yake bayyana mana a cikin wannan ayar, shine wallazina hajaru fi sabilillahi, kaga wa'inda suka yi hijira daga garin Makka zuwa Madina dan dawo kalmar la ilaha illallah. Kai ba ma wai Makka zuwa Madina ba, wanda suka yi hijira daga Habasha, daga Makka zuwa Habasha, hijirori guda biyu, da wanda suka yi dan su tsere da imanin su, da wanda suka yi hijira daga garin Makka zuwa garin Madina. Yake cewa summa qutilu aw matu, sai aka kashe su, ko kuma suka huta suka yi jihadi aka kashe su, ko kuma suka yi suka mutu a saman gadansu. Yace la yarzuqannahum Allahu rizqan hasana, tabbas Ubangijin su zai arzuta su da arziki wanda yake kyakkyawa, shine shiga gidan aljanna. Da kai arzikin da yake wannan, shine Ubangiji ya bayyana mana wazalika huwal fawzul mubin, wazalika huwal fawzul azim, wazalika huwa fawzu la hukum minene da mubin mun zana shi azim, fawzun kabir, su ne wa'annan duka rabo wanda Ubangiji yake datar da bawa da su. shine ka samu ka tsere daga wannan fagi na tashin hankali, ka samu rabo, ka samu ka shiga gidan aljanna, ka samu rabo. Shine babban rabo, alfawzul azim, shine lokacin da Ubangiji zai tattara mu a cikin gidan aljanna, yace muku, ya ku ƴan aljanna, daga yau na halatta mu komai ba zan taba hushi da tare da ku ba, kuma zan jiya muku dadi. Ubangiji ya kware hijabin da yake tsakanin mu da mu da shi, muga Ubangijin mu. Shine manzo Allah yake cewa wannan ganin ya yi shiga ma gidan aljanna, sai dai ba wanda za ya ganshi sai wanda ya riga ya shiga gidan aljanna. Allah datar da mu, ya arzuta mu da alfirdausi, ya arzuta mu da makwabtaka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Kana ganin kamar abin ba ya yiwu ba, wallahi tallahi in ka jajirce ka tabbatar wa zuciyarka, wallahi ba komai bane makwabtaka da manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama. Shi dai bawa a kulli ya tabbatar wa ya sanya zaton shi na gari game da Ubangijin shi, kuma ka so wanda ka san yayi ka a rayuwar nan saboda ka samu dacewa da shi a gobe kiyama. Ka so manzo Allah, ka so sahabban shi, insha Allah zan kasance a tsakiyar su a gobe kiyama. Allah datar da mu. Shi ne yake bayyana mana wa inna Allaha la huwa khairur raziqin, tabbas Allah subhanahu wa ta'ala shi ne mafi alkhairin masu arzitawa duniya da lahira. Duk wanda ya nemi arziki a wurin wani, to ya tade ya lalace, kuma wallahi azaba duniya da lahira za ta bi bayan shi. Amma dai ka nema gun Ubangiji, ka tabbatar wa kanka ba wani wanda ya isa yi maka umbashi ba, dama abu ne wanda Ubangiji ya riga ya rubuta. Hadisin Nu'man manzo Allah yake bayyana mana, yake cewa tun lokacin cikin mahaifiyarka za a zo za umurce ka da kalmomi guda hudu, bikatabi rizqihi wa ajalihi wa shaqiyyun aw sa'idun, ajalinka arzikinka ya samun rubutaka duniya da lahira, ya samun tabewarka duniya da lahira, an riga an rubuta maka. In ka ce wani za ya baka, to wallahi kana tuki banza, kana ba kanka wahala. Shi ne dawai mutanen nan za su haɗu dukkan su daga harko har ƙarshe, su ce wani wallahi sai mun yi da shi mai arziki, wallahi ba su isa su yi da shi ba, sai abinda Ubangiji ya riga ya rubuta maka a cikin arzikinka. Haka da za su haɗu su ce a'a wani zan mu yi da shi, wani shi ne mafi matsiyacin duniya, wallahi ba wanda ya isa yi da kai in ba abinda Ubangijin ka ya riga ya rubuta maka ba. Kuma Ubangiji manzo Allah ya tabbatar mana, rufi'atil aqlam wa shaffatil suhuf, an riga yi wannan alƙalamin da aka rubuta, an riga ya ɗauke shi, ba wani wanda ya isa ya canza abinda aka riga aka rubuta maka daga arziki. Haka takardar da aka rubuta, shi Allah da aka rubuta ya riga ya bushe, ba zan waza ya ayi modifi ba, a ce a ai tawadar da aka rubuta bata bushe ba, bari a shaye a sake rubuta wani, an riga ya an rubuta. Da haka bawa ya miƙa wa Allah al'amarin shi, wallahi duk wanda ya miƙa wa Allah al'amarin shi wallahi ya samu rabo duniyar shi da lahira. Wa ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, ga Allah ne ya kamata ku dogara ba da wani ba, in dai har kun kasance mummune. Kuma duk wanda ya rasa tawakkuli wallahi baya da imani, tilas ka dogara da shi, ka tabbatar wa kanka shi ya isa da kai, kuma shi ne wanda ya isa ya baka, shi ne wanda ya isa ya hana maka. Amma dai ka zo ka sanya wa kanka a'a da kai wane, ina tsoron su wane, ko akan hanyata da kai wane, wannan nan yana mu'amala da boka, yana doguwa gare shi, kaza gare shi, ina tsoron shi, to wallahi tallahi shi ma wannan yana daga cikin tsoro wanda bai kamata ba ka ji tsoron kowa ba, in ba Allah ba. Yana daga cikin anwa na ibada shi ne ka ji tsoron Ubangiji, kada ka ji tsoron wani, kada ka rigayi ka sawa kanka babu wani wanda yake da kudirin ya cutar da kai ko ya amfanar da kai in ba Ubangiji ba. Duk wanda zaka same shi a cikin rayuwarka, to ka tabbata wannan sababi ne wanda Ubangiji ya kawo shi, dalilin shi a samu a cimma guri. Amma dai shi in bai isa yi maka ba, bai isa amfanar da kai ba, bai isa cutar da kai ba, wannan ita ce ka'ida, kuma ita ce mazhabi na ahlus sunna wal jamaa. Allah datar da mu. Shine yake bayyana mana, la yudkhilannahum mudkhalan yardallah, tabbas Ubangiji za ya shigar da su mashiga wanda suke so, ita ce gidan aljanna. Allah datar da mu da shigarta. Yake cewa wa inna Allaha la'alimun halim, kuma tabbas Ubangiji masani ne da duk abinda yake kai kawo a cikin bayin shi a cikin duniyar wannan, kuma tabbas Ubangiji masani ne da abin da bawa yake gurata a rayuwar shi. Wanda yake gurata alkhairi, to tabbas za ya samu alkhairin. wanda yake gurata wa wani shi sharri to tabbas sai dai ya zamna a matsayin sharrin nan ya dawo mai kanci shine yake bayyana mana alimul ubangiji masani ne da duk abin da bawa yake kudurcewa a ran shi yana buƙatar mutuwar shahada yana buƙatar shiga samun fadala ta ubangiji samun shiga gidan aljanna kuma wallahi ubangiji mu halimun mi hakuri ne akan duk abin da bawa yake aikatawa shi sanya kullun ubangiji yana nan yana jiran bawan shi yana nema bawan shi ya nemi irin kurakurai da yayi ya nemi gafarar shi shine yake bayyana mana manzo Allah yake bayyana mana misali wanda ubangiji yake jin dadi lokacin da bawa ya koma zuwa ga ubangijin shi kaman misalin mutumin da ya shiga cikin sahara ya shiga a sama abin hawan shi da kai abincin shi da kai ruwan shi da kai guzurin shi da kai komin shi kuma dan sabkar da yake yi wannan dabbar tashi wanda a samanta da kai komin shi sai ta shiga daji ta shiga cikin sahara akwai wata hanya wani isi wanda zai samu na rayuwa a rayuwar shi shikenan tilas ka hudda tsammanin rayuwa kurum ya zamuna yana jiran mutuwa ta iso yace yana holkawa barci ya dauke shi yana holkawa yace sai ya ga dabba wannan tashi yanda ta tayi haka ta dawo gata nan a saman kanshi dan tsananin jin dadi sai yace Allah kai ne bawa na ni ne ubangijinka dan tsananin jin dadi yace to misalin irin yanda ubangiji yake jin dadi lokacin da bawa yana aikata aiki na zunubi yace daga yau ya tsida yayi nadama akan abin da yake aikatawa ya miƙawa Allah al'amarin shi na yana neman Allah ya gafarta mai ya rangwanta mai akan abin da ya aikata haka ubangiji yake horin ciki da haka mu yi kokari wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihuna tuba zuwa ga ubangiji tuba wanda take tsantsatsar tuba rantsatsar tuba ba tuban mazuru ba diddan mu samu rabo duniyar mu da lahira Allah da tar da mu wannan shine karshen karatu na wannan babban jarumi dan uwa na Anas bin Malik khadimi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine Barra bin Malik anwanin karatu akan waɗannan mutanen shi shine yi kokari mu kwaikwayi irin abubuwa da suka yi ya kai su zuwa ga samun wannan fadala wannan rabo duniya da lahira bayan wannan rabo gashi nan duniya tana nan har yau har gobe ana ambatan wannan mutanen idan aka ce kuma ba a yi ba to tabbas za a samu rashin rabo a gobe kiyama kuma kullum muna jajantawa irin jaje na wallahi tallahi duk abinda zaka ga wannan mutanen sun yi sun bada dukiyar su sun bada ransu tsawon shekara da shekaru akan mu su samu gidan aljanna wallahi za a kawo su gobe kiyama yanda za a auna ayyukan su a gaban ubangiji akan sikelin da aka auna ayyukan su haka za a auna aikinka ka tambaye kanka meye kai wa wannan addinin daga lokacin da ka balaga har lokacin zuwa wannan rana mi kai yi wa wannan addini menene kai wanda kake sa ran idan ka tafi gobe kiyama ubangiji zai kallu wannan abu ya maka rahama ya sanya ka gidan aljanna gashi nan muna karantawa wurin mutane 12 daga cikin manya-manyan sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama irin bajinta irin jarumta wanda suka yi gashi nan kuma sun samu 10 daga cikin su dukkan su an musu albishir da gidan aljanna har sai ingantattu sun tabbatar mana ba dai ba biyu ba manzo Allah ya ce wane yana cikin gidan aljanna wane yana cikin gidan aljanna wane yana cikin gidan aljanna guda biyun wannan da Hamza da Barra bin Malik dukkan su muna da shaida wanda take nuna mana waɗannan mutanen sun kwan a gidan aljanna dalili shine dukkan sun yi mutuwar shahada shi Barra yana daga cikin mutanen da ubangiji ya furta mana ya yarda da su duniya da lahira sai yarda da shi kuma ni kake nema a rayuwarka sama da a ce ubangijinka ya yarda da kai idan kana son yarda abu ne mai sauki abinda suka aikata ubangijinsu ya furta mana a cikin alqur'ani na yarda da su kai ma ka aikata abinda ka kudurce a ranka shine ubangijinka zai sakanta maka da shi ba wani aiki da bawa da zai yi ba ce niyya ita za ta tabbatar abu ne wanda yake karbabbe ko kuma abu ne wanda ba a buƙatar shi Allah da tar da mu shi shakhsiya ta gaba shine Abdullah bin Mas'ud shakhsiya ta 13 shine malai kawo mana Abdullah bin Mas'ud ɗaya daga cikin manya-manyan jarumai wanda ba ma wai bangaren jihadi ba, a dawo kan wannan ilimin da muke tutiya da shi, yana daga cikin manya-manyan mutane guda bakwai wanda suka yi kowa riwaya hadisai abun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Baya da haka, kasurgun maharkacin alqur'ani ne, lokacin da za a sake hada alqur'ani lokacin Usman bin Affan, yana ɗaya daga cikin waɗanda suke president de jury wanda suka jagoranci hada alqur'ani. Aka yi gungu ɗaya, lajina ta Abdullahi bin Mas'ud da lajina ɗaya ta Zaid bin Sabit, kuma yake bayyana mana Abdullahi bin Mas'ud yake cewa da gaske asalin da aka samu yake cewa ba su yi sabani ba da Abdullahi da Zaid bin Sabit sai wata aya ɗaya wadda take cikin suratul Tauba. Kaga ni wannan yake nuna mana irin fadala, duk wanda ya karanta alqur'ani Abdullahi bin Mas'ud yana da kawashin shi ba dalili shi su suka hada wannan alqur'ani. Wannan bawan Allah shi ne wanda malam ya bayyana mana ya ce babu wani wanda zan zana maka in kawo maka sunan shi fatihi na kawo maka wani take wanda ake yi ne ko daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma daga bakin ɗan uwan shi sahabbai wanda suke bi shi ne aka ce aqrabun nasi bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallama hadayan wa samtan, mafi kusanci ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama bangaren shiriwa kuma da bangaren rutsuwa radiyallahu anhu. Wallahi idan kana karantawa sai ka ce kurum wannan mutanen in dai baka tashi tare da su ba to kai bayya asara a rayuwarka duniya da lafiya. Allah da tar da mu. Ina tunanin lokacin baya ba mu dama ba zan mu jinkirta karatun nashi zuwa ga sati na saban Allah sa muna daga cikin masu rai dan zan mu tashi shakhsiya ta 13 Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu. Lokacin kiran yayi ya Allah dai ya datar da mu ya sanya ya ƙara mana soyayyar su na yanda zamu tashi tare da su a gobe kiyama. Maza Allah ya bayyana mana almar'u ma'a man ahabba yawmal qiyama, mutun zaya kasance tare da wanda yake so a gobe kiyama, duk wanda ka so shi wallahi zaka tashi tare da shi. In mutumin kirki ne, mutumin arziki to zaka tashi tare da shi, in mutumin banza ne to zaka tashi tare da shi a gobe kiyama. Allah ƙara mana soyayya su ya ƙara mana soyayyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da iyallan gidan shi. Abinda muka karanta daidai Allah ba mu dadin shi, kuskure da muka yi Allah ya gafarta mana. Allah gafarta ma iyayenmu da kakanninmu da malumanmu. Allah sanya aljanna ita ce makomarsu ita ce makomanmu, wanda suka rigaye mu gidan gaskiya daga cikin iyaye amanna arziki da ƴan uwa. Muna fatan Allah ya musu gafara ya musu rahama ya sanya aljannatul firdaus ita ce makomarsu, wanda suke gida ko likita ba su da lafiya muna fatan Allah ubangiji ya koro musu manzan sauki. Mu da muke dan rarrahawa muna fatan Allah ya ƙara mana lafiya ya ƙara mana imani ya mana albarka ya mana zuriyar mu albarka. Bukatunmu na alkhairi duniya da lakhira Allah ya biya mana shi, abinda ba ma iya ba kuma Allah ya jibanta al'amarin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu.